wato da ya tafi sai ya radda ya bar addinin musulunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana neman don Allah malin ya sanya shi cikin addu'a tare da sauran mahalarta wannan zama. Allah gafarta malin, kaji wannan, me zaka ce akan wannan? Da Allah ku yi haƙuri, dan Allah ka ku tattauna, ku bari malin ya magana akai.
Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. To na farko muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi da shi kan daidai da sauran masu irin waɗannan matsalolin. Amma ya kamata kuma a ga kallon asalinsu da ababen da suke jawo irin wannan. Da yawa tashi aka ji, da yawa tashi ci ta bayyana, amma da yawa yaranmu da suke tafiya waɗannan wuraren abin da yake faruwa da su kenan. Ko da ba su ce ƙarar sun bar musulunci ba, amma ba abin da ya haɗa su da musulunci. To daga akwai wajibci na ku mata, da yawa daga wajenku ake samun matsala. Na san wannan kes ɗin, wani kes da ya faru, ita uwar ita take ba ɗan kuɗin ya tafi. Baban shi ya mutu, dangin baban za su je su yi yadda za su dawo da shi. Bayan ya dawo, ita take sake zuwa ta sake ba shi kuɗi ya sa shi a trailer rai banza ya tafi ya koma can ya je ya yi. Kuma in ya tafi shi ita kanta ba ruwan shi da ita, baya kula ta, bai san abin da take ciki ba. To amma ita take ba shi dama cewa ya tafi. To Allah shi kyauta, Allah madaukakin sarki ya shirye shi, Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan daidai da sauran wanda suka tsinci kansu a cikin irin waɗannan wannan musiba, wadda take musiba ce mafi girma. Allah shi kyauta.
Wannan tana tambaya, Allah gafarta malam, cikin abubuwan da za su tunatar da mu mutuwa akwai ziyarar kabari, ko ya halatta mu mata mu je ziyarar kabari?
To mas'ala ce da aka yi saɓani a kanta. Malamai sun kasu gida biyu, wasu suna ganin za a je, wasu kuma suna ganin ba za a je ba. Cikin hujjojin waɗanda suka ce ba za a je ba, sun tafi akan hadisin da manzo Allah sama ya tsine ma mata waɗanda suke masu ziyarar kabari. Su kuma waɗanda suke ganin za a je, suna ganin cewa hadisin akwai maganganu a kansa, in kuma ya inganta to zawarat aka ce an kaurara masu mai da kabarin ya zama wajen zamansu masu lizumtarsa ko da yaushe. A taƙaice ni na ganin hujja waɗanda suke cewa za a je, hujjarsu tana da ƙarfi. Saboda in akwai tsari da dokoki kuma ba za a mai da shi ya zama al'ada ba, to babu laifi za a iya zuwa. Domin tabbas manzo Allah sama ya faɗa fa'ida cewa yana tuna lahira, kuma da ya hana aji to yanzu ya ba da damar aji. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu daga baya ya ce ayi, to yana nuna halasci. Shi yasa da yawa malamai suke ganin cewa watar ziyarar kabarin to shi kuma sai ya zama lada zai samu ko zunubi. Saboda kan an kiyaye dokoki da ka'idoji, ayi addu'ar shiga kabarin, ka arka yawo tsakanin kaburbura da takalmi, ba za a tambayi ko a je a yi wata bautar da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce a yi ta ba a bakin kabarin. Za a je ne domin ɗaukar izina da wa'azi da kuma yin addu'a ga su waɗanda suke kwanci a kabarin. Saboda ka fa'idojin biyu kenan. Akwai fa'ida wacce take fa'ida ce wacce take shakhsiyya ta mutum shi kansa ya wa'azantu, sannan kuma akwai fa'ida muta'addiya ta yi tsallake shi ta samu wanda ya je ya kai ma ziyara ya masa addu'a. Saboda ba laifi mata za su iya zuwa, amma da waɗannan sharuɗan da ka'idoji. Allah shi kyauta. Allahu a'lam.
Babu laifi in ƙara da cewa idan makabartan da suke so su je ziyara, su masu kula da makabartan sun ce kada mata su kashe.
Kila sai kin ji yawa, ko kuma kila yana iya haifar da wani mummunan zato. Dauka a ce kaburburan a bayan gari suke, to ki tashi ki ce za ki je bayan gari, kamar a ce ke da ƙawanki za ku je makabartan dambo. Ba ki da aminci, ba ki da aminci. me zai faru musamman in abin ya zama mata daga nan sun tafi daga can ma sun tafi daga can ma sun tafi ɗan ta'adda suka gane mata na zuwa akai akai to ko da dai kwace miki waya akai ai an gama ta da miki da hankali ballantana ma ana iya neman ki ma a rasa sai an biya kuɗin fansa waɗansu ma su ce to a wannan mun samu mata shikenan Allah ya sauka ga wata tambaya nan da take cewa ga Allah malam muna so a jawo hankalin ƴan uwan mu mata waɗanda suke shiga na banza waɗanda yake wannan kuma ya yawaita a cikin al'umman mu a waɗannan ƴan shekaru ƴan uwa mata suna yawan shiga na banza na fitsara sai kaga ba ma gelan ma irin na rashin mutunci kaga komai dai ga yana a abin nan to ga Allah malam a jawo hankali a kai
ta mace tsadarta ita ce yadda ta suturtu wannan misalin da ake bugawa na chocolate budadde da mai riga ko mai leda shi da kuma kwai wanda yake da bamborin shi da wanda aka bare shi misali ne mai kama kwakwalwa so da kamata abinda ake bukata kullun shine suturta kansu kuma shine darajarsu kuma haka na bayyana a fili fitsararru waɗanda suke masu fitsara a cikin maza in sun tashi suna neman su tsarka kawai to matan da suke na kirki waɗanda suke sitararru su suke zuwa su ɗauka su nemi aurensu ba za su je su nemi wanda suka yi fitsara da ita ba to kuma ki yi a matsayin cewa abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ki wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula kada ku yi tabarruji tabarruji a Hausa mai yanci shigar banza da kin suturta kai tunda dama hijabi kala biyu ne akwai hijabi ga manne akwai kuma hijabi keɓantacce hijabi ga manne shine mace kar ta bayyana kanta ga duk wanda bai halasta ya kalle ta ba wannan alhijabul am kenan wa qarna fi buyutikunna su zauna a gida shi yasa al-aslu fihinna al-qara su zauna a gidajensu shine asali a tare da su fitarsu to far'u ne amma al'aslu shine al-qara sannan na biyu hijabi na tufafi wanda malamanmu sun ambaci sharɗansa guda takwas ko rukunansa guda takwas wanda wannan mas'ala ce wadda take da buƙatar ai bayani akan ta ita kanta a shirya mata wani zama tufafin mata su cika sharɗa guda takwas to daga ciki dai wannan tufafin ya kasance satiran li jami'i jasadiha illa ma khassahu ash-shar'u ya zama ya rufe mata gabaki ɗaya jikinta sai abinda shari'a ta keɓe ta ce babu laifi shi ma kuma akwai sabani a kansa tun daga magabata har zuwa kuma yau sannan kuma na biyu daga cikin wanda yafi muhimmanci ya kasance ghalizan sahinan ya kasance yana da kauri ghayra shaffafi ولا مزهر لبدنها كل ما يجب ستره كي يزم ينابين أبن دي وجب أعرف سننن أكو ألا يكون زينة في ذاته وأن سنة مهم منشي أكونا كما سنداشي لتنبية دا أكامانا كار تفاف دا مجزات ساتة في توجه وني يجيني يكسن شي تفافي نينا أدو أكان كنس وأن ينادى ينادى متقر مهم منشي أمو shi yasa hijabinki da kika sa zai iya zama na ado niqabi da kika sa zai iya zama na kwalliya kuma kin fito face mask inda shi ma yanzu ya zama kanin niqabi kwagona ta wuce ta koya masa mata koya ta bar mata da takunkumi ta bar mata da takunkumi to duk ya cika wannan umarnin Allah ne ɗan uwa sannan tsara mutuncinki ne kiyaye mutuncinki ne tsadarki kenan ki zama kin suturta ba a sanya kike ba wannan ita ce ka'ida to amma wannan musiba da take ta faruwa a cikin suna cikin sauran musibu da duka suka faru da muna koyi da waɗanda ba mu ba waɗanda ba musulmai ba wanda manzon sama ya faɗa haka cewa za ta faru a cikin sunna Allah kadiriya amma wannan bai hana ai wa'azi kuma ai faɗa akai ba amma ni abin da ya fi bani mamaki shine wanda za ka ga da mace 'yar shekara 50 da yarta yar shekara 18 sai kaga yar shekara 50 din 55 tasha hijabi har yana jin kasa ita kuma yarta ta sa gele kuma za ta raka ta anguwa to jini har yanzu ni ban samu amsar wannan ba ko akwai da za ta ba mu amsa me kike nuna mata ke haka kika yi kika samu miji ke haka kika yi har kika haife ta kuma ke gaki da aka ce wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabaghijatin bizina ke ce akai masassauci a matsayin ki na tsohuwa duk da malaman mu sun ce li kulli saqitatin laqitu akwai tsohuwar da ita ma wajibi ne idan za ta fita ta sutura kanta saboda akwai tsohuwa a shekara 50 kila ta ci jawo hankalin maza fiye da wata shekara 20 ko shekara 10 kaza to amma annan gashi keke ce tsohuwar da shari'a ta dan sassauta miki ke kuma kin dauki azima yarki kuma da aka dora mata azima ita kuma kin ba ta ruksa kuma ta kin dauke ta tara ta jaka kuma kun dau dan keke na fef ko kun fito kuna neman dan keke na fef za ku tafi inda za ku tafi kuma ita za ta raka ki kuma baki hana ta ba kuma kina zuwa makaranta kuma kina zuwa wa'azi kun ga wannan ba aikin malamai bane aikin ku ne da yawa ayyukan da kuke dora ma malamai yan uwa musamman mata wallahi ba aikin su bane aikin ku ne malamai abinda za su muku bai wuce kashi 10 a cikin 100 ba amma nauyin kashi 90 na kanku to ku gyara wannan yarinya tun tana yar karama a kyamatar mata a zuciyarta da fita tsirara tsirara tun tana yar karama ta fara wayo ta fara gane abubuwa a sa mata wannan wanda yana da tasiri matuka kuma shine zai sa mu duk lokacin da malaman mu sun yi wani istinbazi me ban mamaki suke cewa duk inda kaga tsareci na bayyana to Allah ya fushi da wannan al'umma domin annabi Adam alayhi salam da Allah ya fushi da shi cire masa tufafi shi da Hawwa'u suna yin laifi sai Allah madaukakin sarki ya cire musu tufafi to alama ce ta Allah ya fushi da al'umma ta rika yawaita ta rika yada tsareci a tare da ita fushin Allah ne yake kan wannan al'umma kun ga ya za a yi tafta daga cikin fushin Allah shine sai ta tawo ta sitirta kanta abubuwan da suke faruwa a wajen bukukuwan mu ba gidan malami ba gidan jahili ba gidan sheikh ba gidan dalibi ba gidan kowa in ana biki abin yana neman ya gagaru kundila a aje hijabi yan mata su aje lilliɓi a fito ƙawayen amarya da ita amaryar duka sannan sauran mata su kansu da suka zo bikin a fito ƙofar gida wasu tun asuba za a zo ana girki kawai shi kenan ta yi ɗaurin ƙirji ai yau ranar biki ce ita ce za ta dafa shinkafa ita za ta yi waina ita za ta yi tuwon shinkafa ita za ta yi fate saboda kada ɗaurin ƙirji kuma mafi girman fitinan yanzu abin ya koma hadda gidan mutuwa sai Allah ya sani ni na ɗoma kaina alƙawari ba gidan mutuwan matan da zan shiga na ɗona alƙawarin wajen shekaru da yawa a ce wai an zo ta'aziyya in shiga gida amma mata ta'aziyya sai dai in aika in ce ina musu ta'aziyya in mijinsu ya mutu saboda ba yadda za ka je ka gansu ka shiga ka je gidan za a ce fa a mammatsa za a shigo amma wallahi tallahi lokacin wata ta ga damar buɗe jikinta ta ƙara tsayuwa saboda ta zama jaka ku yi haƙuri don Allah mu kula da waɗannan abubuwan mu gyara su ku ne za ku taimaka wajen gyaran wannan al'amari ku zama masu wa'azi ku zama masu umarni da abu mai kyau masu hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ga shi dai an faɗa mana yana cin fa'idojin da ake samu idan aka tuna mutuwa Allah ya shirye mu Allahu a'lam.
Ta sa t-shirt sannan ta dauki wani dan gyali haka bai wuce kanta din nan ba kawai haka wanda aka dan sashi din nan kawai dan sako zuwa nan gyali ne haka to lokacin da na ganta sai nake tambayanta nace baiwan Allah da Allah ke musulma ce sai ta fara zargin kanta sai ta fara abin nan eh sai ta ce ita ba musulma ba ce sai nace na rantsa da Allah ke musulma ce amma dai abin da kika yi din nan kina tsammanin yanzu idan da annabi zai dawo ya ganki a haka a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawo duniya yanzu ya ganki a haka tsakanin ki da Allah kina jin zai yi farin ciki ne ko zai bakin ciki tace zai bakin ciki nace to idan da shedan yanzu zai bayyana idan da yanzu iblis shedan zai dawo duniya ya ganki ya fito duniya ya bayyana kina jin zai farin ciki ne ko zai bakin ciki tace a shedan lalle zai farin ciki sai nake ce mato kin yadda yanzu ki bakanta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai ki faranta mu shedan rai kin yadda da wannan kina ji in kika ji gaban Allah yanzu me zaki ga mishi sai tace to ta tuban mu Allah kuma ce alƙawarin za ta gyara to da ta tashi dawowa daga anguwan da yake muna zaune a bakin wata makaranta ne sai naga ta aro hijabi ta sa to Allah ya sa ta dore wannan na kawo shi ne a magananka na ƙarshe da kace a rika tunatarwa wani lokaci amfani da tunatarwa da kalmomi masu sauki masu daɗi wanda ke nuni akan kauna da nufin alkhairi suna da tasiri gurin getta banna ba tare da nuna wai ke kadai ce na Allah ba ita kuma yanzu wannan yar wuce ce kike magana da ita sai shedan ya nuna mata kan garewa tambaya ta kusa da ƙarshe mallan da zamu karanta ta nemi don Allah a jawo hankalin ƴan uwa maza waɗanda suka tafi aiki ko sana'a sai su dadan gaske ba su dawo ga iyalansu ba basu san halin da iyalan suke ciki ba sai ta nemi don Allah a jawo hankalin ƴan uwa maza a nuna musu hadarin yin haka
ba su ana insha Allah amma dai tunda kaman gashi ana live streaming ne to mai gida shi kanshi ai zaman lafiyar gidansa da yawa mazaje ai cikin matsalolin da suke haifar da matsala a gida mutum ya kasa gane yadda zai sha zai magance matsalolin gidansa har da kin ba gidan nasa haƙƙinsa saboda haka wannan abu ne mai tsawo da kuma yake buƙatar a yi bayani a kansa da yawa wasu kuma sabubban ne kar ku ce ina ta dawo muku da laifi wani zubin wani in ya dawo gidan wallahi bala'i yake tarowa shi yasa ku yi haƙuri tunda ku ne a gabana wani abin da zai zo ya tara a gidan nasa shi ne wallahi jiya wani bawan Allah yake ban labari da mallan Nura shugaban majalisar malamai yake ban mu labari yace wallahi yana da matarsa idan ta fara mushi tsugudi da tana mushi surutai ya dawo daga aiki ya gaji tun taran dare sai ta kai biyin dare tana mushi maganganu ta faɗi abinda ta ga dama to kaga wannan yayi fatan ya dawo gidan shi in ya san ɗakin ta zai kwana eh wa zai yi fata ba to kun ga hadda wannan saboda ka dukkanin mu haɗu mu gyara akwai azzalaman maza tabbas wanda suke tauye haƙƙin matansu to kuma wani zubin su ma matansu suke jawowa wani zubin mukan yi gyaran banna ne da banna an bata mushi a gida to shi ma bari ya bata shi ke ba amma in duk muka haɗu muka gyara to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana wallahu a'lam na'am
wannan tambayar tana cewa Allah mala ina hukuncin idan shagulgula ne biki ya tashi sai a je a kama hon sai a gayyato masu DJ wanda ke wurin kuma za ka je da kide-kide ake sawa da wake-wake ko wake-wake da ke ma'amariya ko wanda ke ma'amari ko wannan bai kama da irin wannan ko ya dace da shari'a
to shi biki na aure asalinsa addini to amma shari'a kuma ta ba da dama ya zama al'adu suna da tasiri a ciki yasa za mu ga za a kai amarya manzo Allah sallama ya ce ma suna na Aisha ya za ku kai ta ba wani dan ba wata yar waka yace fa innal ansara qaumun yu'jibuhumul ghina'u ku allahu sai ai mutanen Madina mutane ne da suke son waka, waka na burge su, saboda haka aka bada waka atainakum atainakum. To amma a ka'ida ta usulul fiqh duk al'adar mutane tattaro ta suke sai su kawo ta zuwa ga shari'a sai ta sa ta a madubin dubahudinata. Daga cikin sharɗin al'ada kar ta kasance al'ada ce ta waɗanda ba musulmai ba, aka je aka aro ta aka shigo da ita. To da yawa irin ba zuwa hall din ba, abinda ake aiwatarwa a hall din da yawa al'adu ne na waɗanda ba musulmai ba, yahudu da nasara, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu koyi da su, al-maghdubu alaihim da adh-dhallu, waɗanda Allah ya fushi da su da kuma batattu. To wannan kamar yadda ta faɗi da kanta, ita ma ai ta ji cewa al'ada ce ta waɗanda ba musulmai ba, kullun aure shi abinda ake nema tun daga farkonsa har zuwa samuwarsa albarka ake nema. Ita kuma albarka abinda ake nufi da ita dawamul khairil ilahiyyi ala shay, shine alherin Allah ya dawwama a wani abu bai rabu da shi ba. To shi yasa zamu ga addu'ar aure da yawan ta neman albarka ne, da yawan ta neman albarka ne. Addu'a na da tasiri a neman aure, da yin auren, da tabbata auren, da zamantakewar auren. To ita kuma addu'a ai ana neman kusanci ne da Allah, cewa Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarin. To amma kuma idan aka gayyato shedanu suka zo suka yi abin da ba shi ke nan ba, ana jin Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ma wannan abin alkhairi, zai sa masa albarkarsa, ba zai sa ba. To da wannan waɗannan abubuwa da aka shishigo da su masu wadata da suke waɗannan abubuwan, amma yanzu kash sai ya zama yanzu cin danko har da su kaza, kuma wai ɗan wake ya nemi a sa shi a hotel, kuma wai ƙuda wai yana jin shi wani ne a cikin jirgin sama. Talakawa kaga yadda suna fama da wahalar su, amma wai ana ƙudigewa a ga ya za a je a yi waɗannan abubuwa. Saboda ka tabbas ya wajaba ɓannar da ake aikatawa a cikin aure, a dawo ita kanta a kallanta, a kuma juyo da hankalin mutane a kan wannan. Kuma da yawa abin da ke faruwa da mazan da matan duka an riga an yi nutsu a cikin wannan. Saboda ka waɗannan abubuwa ba su dace da shari'a ba, shari'a ba ta goyon bayansu, kuma Allah baya farin ciki da irin waɗannan abubuwan. Ana jin tsoron irin waɗannan auratai yadda ake yi a je a yi irin wannan, Allah ya ɗeba albarka auren gabaki ɗaya, a yi ta haihuwa ƴaƴaye waɗanda kake ganin su ga su nan dai ga su nan, Allah ya shirya, Allah ya shirya, Allah ya shirye mu, Allah ya tsare mu. Allahu a'lam.
Kafin tambayar ƙarshe, kudan su sanarwa ne guda hudu, ko in ce sanarwa biyu, neman addu'a guda biyu. Wata na wajen Allah sanya su yin addu'a tana
kan mantuwa, kuma idan da wata addu'a da ake yi don a kubuta daga mantuwa malam ya taimake ta da shi. Ɗayan kuma tana roƙon ita ma a sanya cikin addu'a saboda ɗanta ya yi haɗari. Muna fatan Allah ya ba shi lafiya, ita kuma mai mantuwa Allah ya kubutar da ita, ya tunatar da ita. Sannan akwai sanarwar cewa Hajiya Kaka, maman Nisa'u Sunna, ita ma tana neman addu'an 'yan uwa musulmi, sannan kuma tana mana fatan alkhairi a wannan zaman. Sannan ta ƙarshe sanarwar ita ce kwamitin da'awa na wannan Jami'u Ibn Abbasin, ita ma tana ma 'yan uwa fatan alkhairi da kuma godiya akan yadda take ba da haɗin kai idan an kira wa'azoza da sauransu, kuma insha Allah ba daɗewa ba su ma za a ji saƙonsu. To tambaya ta ƙarshe ita ce hukuncin malam, hukuncin niƙabi da safan hannu, shi ne tambayan da aka yi ta ƙarshe. Ina ganin wannan da wannan mun karkar tambayoyin kenan insha Allahu ta'ala, wanda aka zo da su daga baya babu lokacin da zamu karanta su, dan yanzu mun kwarara awoyi guda biyu daga fara wannan wa'azi zuwa yanzu. So Allah ga wata malam ka ji masu neman addu'o'i da kuma masu tambaya akan hijaya ya niqabi da kuma safa.
Ka Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatunmu. Waɗannan bayan Allah da suka ce a tuna da su a cikin addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatunsu. Allah ya yi mana damuwa gabaki ɗaya, Allah biya mana bukatunmu na alkhairi, ababan da muke nema a wajen Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Wannan yaro da ya hadari, Allah ya bashi lafiya, Allah kuma ya tada kafadarsa. Sannan na biyu, wannan mas'ala ta waɗannan abubuwan mas'aloli ne, ni na fi son ku kama malaman ku su tattauna akan su, su yi muku karatu akai. Eh, inde ba ni kuke son ku ji ra'ayina ba. Ne kali da safar hannu dukkanin su mustahabbai ne a shari'a, ana da bukatar su. Amma mustahabbai masu ƙarfi da ake da bukatar aiwatar da su. Amma wasu malamai sun dauka a matsayin wajibi a rufe fuska kuma a rufe hannu duka gabaki ɗaya. To wannan a takaice kenan, ba zan tsawaita ba.
Allah ya amfana da ku da wannan balagolar kalmomi, malamin jarrawa da ke suna ta jama'a amfani idan mutum ta hau a sama shi ta imani. Allah ya kashe su masu imani kafin karkare wannan zama. Akwai mutum biyu da ya waje ba su yi jawabi. Mutum na farko ita ce shugaban Nisa'u Sunna malamar Khadija Al-Hassan, idan ta gabatar da jawabinta sannan shugaban majalisar malamai shi kuma sai ya karkare mana cikin yan takaitattun mintocin da muka saka da biyu. Malamar Khadija shi ne
Rahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyayenmu malamai, musamman shugaban majalisar malamai na karamar hukumar Zaria da kuma malaminmu da ya gabatar mana da wannan wa'azi mai tsadan gaske mai dukan zukata, da mai masaukinmu Malam Abubakar da ya yi mana ta'aliki a kai, sakataren kwamitin majalisar malamai da sauran malamanmu duka da suke nan da 'yan uwana mata. Ina muku sallama irin ta addinin musulunci har wa yau. Ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni godiya kawai zan yi, ba wani abin cewa da ya rage illa. Mu dai mata, ni a ganina mun fi shiga hadari fiye da kowa, domin gaskiya muna da taurin kai da kafewa fiye da maza, da iyayenmu maza. Ku yi haƙuri, na faɗa haka ne saboda ina tare da ku, ko in ce ina tare da 'yan uwa mata a kowane lokaci. Wannan jan hankalin da malam ya yi a kan abubuwan da suke faruwa na aice mana wa'azi ɗin nan game da shigarmu, musamman in ana bukukuwa, ni ban san abin da mata suke so game da biki ba. Mata suna son biki, suna son biki. Kuma yadda malam din ya faɗa, wallahi haka ne. Yawanci duk in bikin ya tashi baka bambance da masu karatun da waɗanda ba su yayi. Duk sai a rikice a zama abu ɗaya. Mata sun maida ranar biki ta koma kamar babu ba a rubuta musu an dauke littafi akan su sun zama cikon na hudu daga cikin wadanda aka dauke ma littafin nan guda uku wallahi haka mata nake ganin sun dauka ni a tunani na saboda in kaga yadda suke yi din abin daban takeici kuma kamar da yadda malam din ya fadi da tsohuwar kamanni da matasan yayan mu gasu nan su ta fitowa da mummunan shiga shi kanshi wannan gelan ma da suke sawa da ake cewa ta ya tagantali yanzu ya ba a sa shi kauyanci ne kawai ado ake da shi sai a rata ya shi haka anan a kafada kamar zabira su yi mummunan shiga su dinki su tsuke jikin su ga maza a caca kuduwa gidan biki ki ga maza da mata a cakude maza da an daura aure su ta faman zari a cikin gida suna karko abinci suna gaisawa da wannan in kuna mazan da ke haka in suna takamar cewa gidansu ne akwai muharraman su sauran wanda aka gayyato ba muharraman su bane cakuduwa tsakanin su haramun ne kuma ma bikin ma a titi ake yin shi mafi yawanci yanzu ba a dauko mai kalangu sai a dauko DJ wanda nake ce ma Dujal a to D da J ba Dujal kenan ba shi ake daukowa yanzu yayi ta kida yara matasa su ta sa kida a cikin abin nan mata na ta tikan rawa ko kuma ƴan mata na rawa iyayensu na gefe suna kallo suna shewa wannan rashin kishi ne ina ku anfusakum wa ahlikum naran ya tafi kuma a ciki akwai masu da'awa wallahi mu ji tsoron Allah mu rika aiki da abin da ake gaya mana yanzu dai wa'azin mutuwa akai mana ba notice ba ta ba da notice muna tare da malama Zainab a tsakanin mu uwan marayu aina hiya al'an tana ina next killer ni ce ko kuma ke la muhalata dai dole sai an mutun nan idza jaa ma la budda minhu fa marhaba kawai mu shirya shikenan Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon gyara yadda ake gaya mana nan kullun hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana furgitani wallahi har ga Allah in naji saboda ni mace ce ma'aiki yake cewa kuma na ga wuta wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa haka yace mun san hadisin nan dukkan mu daliban ilimi ne yawancin mu ma malamai masu koyarwa ki nemi tsarin Allah kar ya sa ki cikin akasarin nan ta yaya ta wannan fa'ida da malai ya gaya mana na ɗaya daga cikin fa'idodin da Allah ya sanya mutuwa domin ya gwada ayyukanmu ya halicci rayuwa da mutuwa don ya gwada ayyukanmu don ya ga waye zai kyautata aiki Allah ba mu ikon kyautatawa Allah ka yafe mana kurakuranmu ina ƙara godiya ga malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da dukkanin wanda suka halarci wurin kuma muna godiya ga maman Nisa Usunna Hajiya kaka kuma recycle da kowane lokaci tana gidanta amma tana tare da mu Allah ya saka mata da alkhairi ya albarkaci zuri'arta da duk wanda yake da hannu a cikin wannan wa'azi da aka yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum
shi shugaban majalisar malamai Sheikh Nura Dambo shine zai gabatar da jawabin sa na karshe wanda daga nan kuma sai rufewa ga baki daya Sheikh bismillah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya ba mu ikon wannan zama tun daga makon da ya wuce alhamdulillah an yi irin wannan zama a masallacin marigayi Alhaji Haruna Danja, Allah ya gafarta masa, ta yadda Sheikh Malam Qasim Amin da Sheikh Musa Sahabi da Sheikh Shu'aibu Salihu, waɗannan malamai da Sheikh Talhatu Bello Mazungudu duk sun yi wa'azi a makon da ya gabata a masallacin Alhaji Haruna Danja, suka ja hankali suka faɗakar akan mutuwa. To kuma har zuwa wannan sati wadda Sheikh Malam Bashir Lawal bisa jagorancin Imam Mala Abubakar Jumari su ma suka gabatar da irin wannan wa'azin akan abin da ya shafi mutuwa. Babban makasudi na tunanin wannan mawdu'i irin yadda mata suka shagala musamman bayyanan wannan social media, wani lokaci ya ga matan musulmai tsakanin nan Zaria da Kano da sauran garuruwanmu na arewa kai ka ɗauka sun afa wani abu ne, ga suna a kafafen yaɗa bayanai na zamani kala-kala yadda ake wucin karatuttukan sunna, haka za ka ga su kuma suna bayyana su ta tikarawa mutane daban-daban suna wucin su suna saurara su. So ga kuma mutuwa ƴan kwanan nan waɗanda sun isa mutuwa, mutuwoyi ga su nan daban-daban sun isa izina. Kun ga tun daga mutuwar Malama Zainab Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya gafarta mata, ake samun mutuwa na farar ɗaya musamman ga ƴan uwa mata. Yau ba a wuce kwana hudu ba akwai yarinya budurwa mahaifinta yake bani labari an tashi da ita lahiya lau ba wani abu, wallahi ciwon farar ɗaya, ta je makaranta ta dawo ta ije jakanta ta ɗauko abinci, kafin ta fara cin abinci ta ce ma mahaifiyarta kanta na sarawa, wallahi ba ta yi awa ɗaya a duniya ba. To haka abubuwan nan suke zuwa, kuma gashi an shagala matuƙa kamar yadda malaman nan suka ja hankali. Da yawa maza in suka je suka ɗaura aure kowa sai ya tafi hidimar gabansa, da taruwa a ɗaura auren, da miƙa sadaki, da kullawa da shi, da addu'o'i dududu baya ɗaukan awa ɗaya. Amma mata sai su dasa ko suna fara biki ne kwana uku before kafin ɗaura aure, kwana uku wata fa za ta bazare sai an je Kaduna a ce za a yi kamu, za a yi wane ne, za a yi wane ne, a yi ta waɗansu al'adu wadda ake cuɗanya su da abubuwa da Allah ya hana. Muna sa ran waɗannan nasihohi da malamai suka yi na su ja hankali. Abu ɗaya nake so ɗan yi magana a kansa cikin seconds, wato kun ga batun da aka kawo mai ban tsoro na cewa wani yaro ɗan nan Zaria ya je kudancin ƙasa ya zauna da manufar sana'a, kuma a ƙarshe ya bar musulunci ya koma kafirci. To wannan ya yi kama da wani kes da muke cikinsa yanzu haka. Akwai wani wanda ya zo ya NYIC a nan Zaria, amma asalin shi ɗan Anambra ne, kuma ya shiga musulunci har ya haɗu da ƙungiyar masu musulunta inyamurai, amma a ƙarshe ya nemi auren wata yarinya a nan Zaria. Yarinya kuma ta nuna tana son shi, aka bashi, sun fara zama har sun haihu, ya ɗauke ta yi mai da ita Anambra da manufan cewa da batun cewa ya samu aiki a can. A ƙarshe yarinya ita ma ta bar musulunci a can Anambra don kuma ƴar nan Zaria ce, shi ma ya shi ya fara barin musuluncin ta bi shi. Amma mahaifiyar ta taɓa zuwa ta same ni ta ce man sun kai ma yarinyan nan ziyara, amma yarinyan nan ai fahimtar da suka yi ba ta sallah. Ba wuce ƴan watanni ba mahaifiyar ta zo tana min kuka cewa lallai yarinyan nan ta yi ridda. So dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azharil mushrikina, ba ni ba duk wani musulmin da zai je tsakiyan kafirai ya je ya zauna. Malaman musulunci suna da hukum, suna da bayanai masu fadi akan as-safaru ila biladul kufar, kuma duk abubuwa da ake hararowa kenan. Da aka wanda ya samu sana'a anan, akwai wacce anan Abuja ma ta ridda, ta yi ridda anan Abuja. Anan Abuja zama cikin kafir yana da hadari. In kina da yadda zaki ke tattali yaron ki ya zauna a kusa da a garin musulmi, ya fi ya je cikin kafirai ya zauna, ga barazanar rayuwarsa, ga barazanar addininsa. Muna fatan duk waɗanda suka bace Allah maɗaukakin sarki ya shirya su, wanda suka sauka kan shulda Allah ya dawo da su kan hanya. Malaman duk da suka yi ƙoƙari wajen gabatar da waɗannan lakcoci tun wancan mako zuwa yanzu, muna musu godiya kuma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Duka kwamitocin masallatan nan guda biyu ba inda suka ce sai an sai mai sannan ayi wannan karatu ko sai ayi wani abu. Tun daga masallacin Alhaji Haruna Danja har zuwa nan, kowanne sun karbi wannan abu da aka shirya, shaka wa'azi da aka shirya a tsatsaye. So muna musu godiya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Ubangiji ta'ala ya kara mana hadin kai wajen taimakon addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani, ya ƙara mana san addinin namu na musulunci. Ubangiji ta'ala ya bamu jajircewa. Allah ta'ala ka ƙara mana ikhlasi kan wannan aiki. Muna addu'a Allah ta'ala ya haɗa kan mata, matan sunna, wajen tunkaran abin da ya shafi duk abin da zai zama ƙalubale na aqida ko na tarbiyya ko na zamantakewa. Allah ta'ala ya ma shugabannin nisa'u sunna da sauran shugabanninmu na addini, Allah ta'ala ya musu jagoranci. Ku kuma da ake akan kira wa'azi, kaga nan da nan abin kaman wasu-wasu yayi armashi, domin wannan wa'azin nabi ya dan fara ba mu tsoro har sai a jiya ma aka fara sanar da shi, dan wasu abubuwa sun dauke mana hankali. Su kuma shugabannin nisa'u sunna, ni ma jiya dai muke magana da mallam yace min shi bai ji sanarwa ba, nan nake bugawa ita shugaban nisa'u sunna, wala Allah a lokacin ne ma aka dan fara sanarwa. Amma kuma gashi alhamdulillahi kun zo kun taru, Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Akwai mallam Ibrahim mijin malama Zainab Margayya, Allah ya gafarta mata, akan hanyarsa na zuwa Mina ya samu jarrabawa yayi accident kuma har ya ma samu karaya. Da haka ana roƙon a sashi cikin addu'a. Abin ya zama masa biyu, aka jarrabawan Allah kan kasance. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya bashi yukanci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullah. Shugaban majalisar malamai Sheikh Nuru Damba, Allah ya saka da alkhairi. To wannan shine karshen zama. Sai dai wannan wa'azi ina ga yana da buƙatuwar duk wacce ta koma gida a natsi, kila bayan asubahi ko kuma da daddare duk ta gama komi daga nan sai bacci, to ta dawo da wannan wa'azi da aka gabatar domin ta saurare shi da kunnin basira, wanda hakan zai ƙara zabararwa. Domin wani lokaci sauraron wa'azi da daddare, inna nashi atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila, to ina ga yana da kyau a bibi wannan karatuttuka. Sai dai ban sani ba Mala Bakar, ka gaya mana tashoshin da za a samu wannan wa'azin idan ana neman shi a social media, dan naga a cikin sanarwanka ka faɗa da shi, dan gaya mana a gode.
A Facebook akwai zauren Sheikh Abubakar Jubari Gidado, sannan akwai fesin Umar Shehu Zaria, akwai Zamfa Media, sannan wanda suke WhatsApp za mu iya ba su namba da za su yi magana, za a tura musu. Kun kula da abu rubutu zan faɗa. 080-3298-7488. Zan maimaita. 080 za a tura karatun ne a ciki 080 3298 7488. A Facebook zauren Sheikh Abubakar Jumare Gida da Zaria ko na Malam Umar Shehu Zaria.
Sant Allah ya saka da alkhairi. Ina ga karshe bari mu kira shugaban lajinan da awa Malal Qasim ya yi mana addu'a, wacce addu'ansa tunda naga shi ya rubuta a imam Malam Ibrahim addu'a da ya samu hadari, to yi mana addu'a kuma na fatan Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ga Zainab din da sauran mamatan musulmi, kuma Allah ya sa mu cika da imani mu yi karshe mai kyau. Malal Qasim, bismillah.
الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والثناء. اللهم أنت ولينا، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تتقبل منا هذه الجلسة يا سميع الدعاء. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك، وجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، وجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لمن سبقنا بالإيمان، اللهم ارحمهم وجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين يا سميع الدعاء، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا عفو اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم وسع لهم يا رب العالمين في قبورهم، ونور لهم في قبورهم، وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا من الأمراض والأسقام كلها يا سميع الدعاء، وجعلها كفارة لخطيئاتنا ورفعة لدرجاتنا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تغفر لهم، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، وجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.